Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25.31.41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo a koda yaushe za a same mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 18 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban hukumar kiyaye aukuwa haɗura ta Najeriya a taron kaddamar da manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci ya ce manhajar za ta ba kowa damar shigar da kwarmatan cin hanci. Baya ga haka sai shirinmu na jawabai daga dattawa wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin kasar Libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake ɓarkewar rikici a watan Afrilun bara. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya zai je babban birnin na ƙasar Jamus ya haɗu da shugabannin Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma sakataren harkokin wajen Amurka da dai sauran masu ruwa da tsaki. Za su yi ƙoƙarin sasanta Prime Minister Fayez al-Sarraj da duniya ta amince da shi da kuma jagoran 'yan tawaye Khalifa Haftar. Manufar wannan hoɓasar ita ce a cimma kwanci damara sannan ai amfani da tsagaita wutar wajen sasanta dukkan bangarorin kasar kai tsaye kuma daki-daki. Mutane akalla uku ne suka mutu sannan sama da 20 suka ji raunuka ciki har da 'yan kasar Turkiya bayan da wata mota shakira bama-bamai wadda aka auna kan wasu 'yan kasashen waje ta tarwatse a yau din nan Asabar a garin Afgoye mai tazarar kilomita 30 daga Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Tuni kungiyar Al-Shabab ta dau alhakin kai wannan haran. Wasu jami'an gwamnatin Somalia sun tabbatar da aukuwar al'amarin da kuma waɗanda abin ya rutsa da su. A cewar kamfanin dallancin labarai na Anadolu mallakin gwamnatin kasar Turkiya, ministan lafiyar kasar Turkiya ya tabbatar da cewa 'yan Turkiya akalla 6 ma sun samu raunuka a haran. Wasu biyu ma na cikin mawuyacin hali. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yuwar Iran da Amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta dusashe akalla a halin yanzu bayan da shugabannin kasar Iran suka fito kiri-kiri suka yi shakulatin bangaro da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga ciki tun a shekara ta 2018. Zaman ɗarɗarɗai na daɗa tsanani saboda akwai yiwuwar a ƙara ƙaƙaba ma kasar Iran takunkumin ƙasa da ƙasa baya ga waɗanda tuni Amurka ta ƙaƙaba mata. Shugaban Iran dai ya ce akwai yiwuwar tattaunawa da Amurka, to amma shugaba Trump ba amintacce ba ne wajen batun tattaunawa da cimma jituwa. Shugaba Ruhani ya ce da a ce akwai amintattun mutane da ke jagorancin Amurka da abin ya zo da sauki, yayin da ake wato ɗaya ɓangaren bai da aminci wajen koko ba amintacce ba ne wajen tattaunawa abin zai zo da wahala. Tsaunin Tal na ƙasar Philippines wanda ya ɓarke da aman tanderu 'yan kwanakin da suka gabata ya ɗan lafa, to amma har zuwa yau ɗin nan Asabar yana ci gaba da tambuɗi. Cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Filipino ta ce tsaunin Natal na barazanar sake ɓarkewa da aman wuta cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A halin yanzu dai hukumomi na ci gaba da ayyana tsananin al'amarin a matsayin mataki na hudu. Mataki na biyar na amon tanderu na gab da faruwa kenan aka ayyana. Kasar Rasha na dada fadada cinikin makamanta a ko'ina a duniya, inda har ma mataimakin ministan tsaron kasar Alexander Fomin ya tabbatar majalisar rundunar sojin kasar Krasnaya Zvezda cewa Rasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar soji da kasashe 39 cikin shekaru biyar da suka gabata, da yawansu wato yawancinsu na kudu maso gabashin Asiya ne, ciki har da Laos wadda rabon ta sayi makamai masu yawa haka a Rasha ya kai kusan shekaru gomai. Wannan fadaddiyar dangantakar soji na tayar da jijiyoyin wuya, kuma na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Rasha da NATO ke dada tsami. Rundunar sojin Amurka ta ce an yi ma wasu sojojin ta 11 jinyar imuwa da galabaita, sanadiyar wasu hare-hare biyu da kasar Iran ta kai a sansanin soji da aka girki sojojin Amurka. Kasar Iran ta kaddamar da harin makami mai linzami a matsayin ramuwar gayya na harin da Amurka ta kai, wanda ya kashe janar din sojin Iran Qasim Soleimani, kwamandan rundunar juyin juya hali na Quds. Wani mai magana da yawun sojin Amurka Captain Bill Urban ya ce yayin da babu wani sojin Amurka da ya mutu a harin da Iran ta kai ranar 8 ga wata, wasu sojojin Amurka da dan yawa sun samu matsalar imuwa da kuma galabaita, kuma an musu jinya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahoton namu. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya, Boboye Oyeyemi, a taron kaddamar da manhajar badar labaru don yaƙi da cin hanci wadda ake walakabi da Flag 8, wanda asusun Akin Fedeyi da MacArthur suka ɗauki nauyi a birnin tarayya Abuja, ya ce kama daga jami'an kiyaye aukuwar haɗura da ke kan tituna zuwa masu aiki a ɓangaren badar lasisi da sauransu za su samu damar shigar da manhajar don kwarmatan cin hanci. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton.
Either the ones on the highways or the ones doing the driver's license capture.
Kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatan cin hanci. Inji shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya Road Safety Boboye Oyeyemi a taron kaddamar da manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci da asusun Akin Fadeyi da MacArthur suka ɗauki nauyi a Abuja.
Also flag it so that they can be commended. That must be punishment, that must be reward also. Both must go together.
Oyeyemi, wanda hukumarsa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar, ya ce ta hanyar kwarmatan za a samu ladabtar da masu laifi da kuma bada lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. Manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar bada labari cikin sauri don dakile zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba. Simon Adole John, jami'in asusun Akin Fadeyi ne da ya ce duk 'yan Najeriya ka iya amfani da manhajar mai suna Flag 8.
Misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau, za ka iya zuwa kan app ɗin ka kawai ka reporting. App ɗin kawai don mun san Najeriya akwai corruption. Muna da interest mu sai da zamu sa abubuwa ya zama kyau. Lalle ba waya kan magana waya dinga samun matsaloli ba, sai dai ka ga wani official na government ya wani abu da ba kyau suka ce zaka rubu, ba haka bane. Akwai wasu a cikin gwamnati da suna da mutunci, akwai wasu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau. To mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app, dan Allah ku yi. Sunan app din Flag It ne, kuma zaka iya downloading akan Google Play Store, akan waya, akan laptop. Ko yanda kake so zaka yi amfani da shi. In ka reporting yanda kuna samu alert a cikin wayanku zaku samu message, an aiko muku message, a gaya muku wai an gan sakon za a treating.
Gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a Dr. Garba Abari ta ce wannan manhajar tsara ne kan gaba.
Yana ɗaya daga cikin ginshiƙan manufofin gwamnatin nan. Ko su matakai da aka ɗauka na a tabbatar akan cewa an danƙa wa 'yan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu. ba wai lalle sai gwamnati kaɗai ne za ta yi wannan abin ba, kuma shine ɗaya daga cikin abubuwan da kullum muke faɗi muke kuma lalatawa akan cewa akwai haƙƙin akan 'yan ƙasa domin cin hanci da rashawa da mummuniyar ɗabi'a da cin amana dukiya ta al'umma. Illar yana shafar mutanen da suke ƙasa fiye da waɗanda suke da hannu da shi.
Wannan dandali dai ba kamar na kwarmaton da gwamnati ke alwashin ba da ladar kashi 5% na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada, sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. Labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin ba da labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tandi na ce, wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tambace.
Gaida Nasir Adamu El-Hikaya. Masu saurari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:42 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El-Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana ɗaukar tsauraran matakan tsaro don kau da bara ga fitina biyo bayan kashe janar Suleimani na Iran da Amurka ta yi a Bagadaza. Tuni kakaki almajinai Zazzaki Ibrahim Musa ya fitar da sanarwar Allah wadai da kisan.
Gaskiya mun yi Allah wadai da wannan hari da aka kai, kuma mun jajantawa al'ummar Iran ma Iraki kan wannan babban rashi da aka yi.
Shi ma sakataren kungiyar Shi'a ta Rasulul Azam Saleh Zaria ya nuna Iran ba kan wallasa ba ce.
Idan dama Amerika tana son yaki ne, to ta kalo yaki cewa Iran za ta yi dukkan kofofin yaki.
Kungiyar Adalci Serap ta buƙaci shugaba Buhari ya fito da bayanan dukiyar da ya mallaka ga jama'a.
Nigerians were notorious for cutting shortcuts, you know, in
shugaban da kansa ya zargi wasu jami'ai da ƙungiyojin bayyana dukiyarsu. Gwamna Zulums na Borno ya ciki sojoji da karɓar na goro a hannun talakawa da basu da shaidar katin ɗan ƙasa da hakan ke ƙara azabtar da talakawa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ko yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne Rabaran Bulus Sabo daga Ikara, jihar Kaduna, da kuma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga Rabaran Bulus Sabo.
Assalamu alaikum ya jama'ar Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Mai magana Reverend Kanambulus Bin Sabo daga Ikara Diocese. Muna kira ga ƴan uwa kan zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummar Najeriya, musamman arewacin mu na Najeriya. Muna kira ga musulmi da krista kamar yadda muka saba kiransu kullum, kuma muna godiya domin suna ji mu ƙara zaman lafiya da wamanne wanda zai taimake mu a rayuwa, ya kuma kawo sulhu, ya kawo cigaba, ya kawo ɗayantaka, ya kawo kuma arziki a ƙasar mu Najeriya. Kuma ina kira da shugaban ƙasa a sama matasa aiki musulmi da krista da 'yan majalisarka na sanatoci da na wakilai da na jihohi da majalisun jihohi da na tarayya, a yi ƙoƙari kowa isama wa matasa da ke yankinsu gwargwadon hali aiki. Idan matashi yana da abin yi, ba zai yi shiga rigima tsakaninsa da ɗan uwansa ko da wata kabila ko da wani addini ba. idan matashi na da abin yi ba zai je shiga fitinar da za ta jawo tashin hankali a ƙasa ba. Idan matashi na da abin yi zai fi yin maganar iyaye domin duk abin da ake nuna masa ya san asara ya kuma san me ya samu zai ji abin da ake gaya masa. Amma talauci yakan kawo masifa ga manya da yara. Ina roƙon masu mulkin ƙasarmu ku yi adalci don Allah. Allah ya kira ku akan adalci. Ku masu mulki adalci ne a ranku. Sannan kuma ina ƙara kira ga jama'armu musulmi da kirista don Allah mu masu wa'azi muna roƙonku Allah ya hana zagin hukuma. Kada mu zagi hukuma amma mu musu addu'a. Idan muka la'ance su suka zama la'anannu to karshen la'ana fa kanmu za ta faɗi. To ina amfanin wannan? Don haka ina kira a gare ku ya ku jama'ar Najeriya musamman arewacin jihar Kaduna mu yi abin da Allah yake so. Allah ya ce ka tsaunaki ɗan uwanka kamar kanka. Wannan shine abin da a Taurata Annabi Isa ta faɗa. Qur'ani kuma ya ce abin da kake so ma kanka ka so ma ɗan uwanka kamar da kake so ma kanka. To tunda yake da tattafan mu sun wannan magana me zai sa mu ci faɗar Allah? Kin faɗar Allah a rayuwarmu shin abin da Allah yake so ba zai ja mana nasara ba? Yin abin da Allah yake so shi zai ja mana nasara. Mu yi abin da Allah yake mu yi ni biyayya da shugabanninmu domin da ƙarshen ƙarshe su za su ba da lissafin ayyukanmu a gaban Allah. Allah ya yi maganar nan a cikin littafi mai tsarki. Don haka ya jama'anmu mu yi abin da Allah zai ji daɗi na rayuwa. Kuma muna kira ga har yanzu ga Fulani da manoma a yi zaman lafiya. Yanzu an gama noman damina akwai na rani masu tumatir da albasa da sauransu. Ku makiyaya ku yi haƙuri abin da aka ba ku in an gyara ku ci. In ba a gyara ba ku kewaye musu. Ka adana dabbobinka kai ma mai gona ka adana naka. Sannan muna kira da shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi a kan yadda ake sace-sacen jama'a a birane da karkara don Allah don a samu zaman lafiya. Hanyar da ake bi ta yi sulhu muna ba da shawara a zauna a yi sulhu da juna don a kai ga wannan matsayi. Idan ɗan Fulani aka kori shanunsa an zata yi cikin masifa domin shi shanu ya saba da su. Idan manomi aka cinye gonarsa an saka ya cikin masifa domin shi amfanin gona ya saba da shi. To a tare dukiyar kowa, manoma a tare dukiyarsu, Fulani a tare dukiyarsu, matasa a tare rayuwarsu da ba su aiki yi a kuma taimaka musu. Wanda kuma ake ganin suna da hazaka da ƙwazo ta wajen ƙwarewa ta wajen kimiyya da fasaha a taimake su ta inganta shi su ma su ɗebi waɗansu. Ina kira da shugabanninmu a yi wannan don a taimaka wa ƙasa. Ai wannan da ta makawa rayuwa ku ma kanku zai rage muku. A tare ku ana yayye wani ne sai wani. A'a idan matashi yana da irin waɗannan abubuwan kun tarewa ƙasa kun kuma kawo zaman lafiya. Sarakunanmu ku ka fi sanin kowa fiye da kowa. Ku ma a yi da ku. Ku nemi sarakunanmu na gargajiya da masu ungwani da daga kai da hakimai a duka mitin da su suna kawo shawara kuma sun bayar a karba a yi amfani da shi ta domin su ne suke tare da jama'a. Sannan malamai na addini su suka fi kowa sanin jama'a. Idan a masallaci ne na juma'a ko kuma a wani idi liman ya fi ganin mutane da suka fito ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi. Haka fasu a cikin ikkilisiya ya fi kowa gani domin shi yau idan aka haihu zai sani. In ma ɓari aka yi dukanmu kowannenmu zai sani da fasocinmu da limamai. Don haka su ma su rika zama masu ba da shawara mu zama masu hutuba wanda za ta kawo ƙarfafawa don cigaban rayuwar Najeriya. Yadda za mu tafi tare mu faɗi tare mu tashi tare. Ina fata wannan gajeren jawabi da ne wa jama'ar mu kamar yadda muka saba ake kiranmu zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya. Ya shugaban ƙasa ka ƙara ƙaimi da jama'a mun gode domin aiki na noma da ka tsara boda ana samun albarku. Ina roƙonka a ƙara wannan domin ya kawo wa manomanmu ci gaba. Na gode na gode. Dan uwanku Reverend Kanan Bulus din Sabu unguwar da Asabe ita da gashi
shi ma Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri ya ce.
To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Da farko dai kamar yadda muka sani wannan rayuwar tamu rayuwa ce wacce take da iyaka kuma take da lokaci. Sannan kuma duk abin da muka aikata a cikin rayuwar ba za mu tashi kawai haka nan ba kamar wanda ya ci kasuwa ba abin sa bashi kuma baya bin bashi. A'a ita rayuwar duniya dole in ma kai nasara ne ko kuma kai akasin nasara wato asara kenan. Allah ya sauke. Daga cikin abubuwan da nake so in jawo hankulan masu sauraron mu kamar yadda aka saba shine yanzu mun tsinci kawunan mu a cikin wani irin yanayi wadda cuɗanya da mugayen abokan zama da kuma wato rashin nufinmu da alkhairi, na nufin cewa mu 'yan Najeriya ko kuma mu 'yan Afirka gaba ɗaya. Shi yasa waɗannan musibu ake ta kawo mana su, wadda a tarihinmu da al'adunmu kyawawa da kuma addinanmu babu guda wadda ya amince da wannan, balle kuma a ce a bayi magana a kai ba. Daga cikin waɗannan matsaloli musamman na zamani shine abin da ya shafi shaye-shaye, wadda shaye-shayen nan bai tsaya akan yara maza ba, har ma a wasu gurare za ka iske mata, wasu guraren ma har ma da matan aure sukan sha abubuwan da ke bugar da su su yi maye, wadda kuma wannan abin ko da a ce naka iyali ko ƴaƴanka ko makwabta ko kuma dangi ba sa yi, to ba abu ne wanda ya kamata jama'a su shiru ba. Aikin ba na hukuma ce ita kadai ba, aiki na ne, aikin ka ne, aikin kowa ne a cikinmu. Domin al'ummar nan da muke zaune a cikinta ba mu da wata al'umma da ta fita, sannan in ta rikice kuma ta lalace ko ta gurɓace, to babu shakka babu inda za mu je mu zauna lafiya mu kanmu, duk da dai ba mu muke laifin ba. Daga cikin waɗannan abubuwa na laifi da ake aikatawa wadda kuma zai iya kawo wa wannan al'umma tamu babban lalacewa shine lalacewan ƴaƴa mata, musamman a ɓangaren shaye-shaye. Alal misali, tana yiwuwa in ba ƴarka ba ce, ba ƙanwarka ba ce, ba iyalinka ba ce, ba kuma wata danginka ba ce, to amma dai a cikin al'ummarka take raye, za ka iske cewa in ta je ta yi shaye-shayen nan, to duk wanda ya sha abin da ya bugu baya cikin hankalinsa, kaga komai yana iya yi. Tana iya kwantawa tsirara ko ta faɗi tsirara ko kuma wani abu ya faru da ita, wadda ba mamaki ka iske wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke marasa kyau sun bayyana. Daga cikin waɗannan abubuwa da ake kyama shine ainihin fyaɗe ko kuma ainihin hanyar lalata, duk za su iya faruwa. Daga wannan lokaci fa in ya faru, shi ciki in ya taso, in ya tashi shiga, ba ruwan shi da cewa zai shiga ne a ainihin mahaifar bugaggiya ko ƴar maye, a'a zai shiga ne kawai abinsa. To me kake zato ita wannan yarinyar da ta samu kanta cikin wannan yanayi na maye, kuma ta samu ciki ba tare da ta san halin da take ciki ba, kuma ta samu cikin nan? To kaga ko da iyayenta masu hali ne, bayan ta farfado ta gano tana da ciki, aka nemi zubar da cikin nan ko a cire cikin nan daga gare ta, in ma ai hasarar ta kuma cikin ya ki fita, ko kuma cikin dai ya zauna ita bata mutu ba kuma ba a cire cikin ba, kuma Allah ya kaddara ma cewa wannan cikin sai an haife shi, a zo a haifa abin da ke cikin cikin nan. Idan aka haifa abin da ke cikin cikin nan, shi da aka haifa bai san ubansa ba, bai san dangin ubansa ba, bai kuma san ta yaya aka yi zo duniya ba, amma ita uwar kuma bata isa gwada cewa waye mahaifinsa ba, kuma Allah da ikonsa in ya kaddara zai rayu, to gashi shi ta hanyar da aka same shi. Don haka hanyoyin da za a bi a tarbiyyantar da shi tana yiwuwa ba hanyoyi ne masu kyau ba, to amma Allah ya kaddara tun da zamanin siyasa ake a yawancin kasashenmu yanzu, ya zo ya tsaya ya yi takarar siyasa. In ya yi takarar siyasan nan ya samu wani matsayi a siyasa, to kaga irin waɗannan da wuya a samu waɗanda za su faɗa musu magana su ji ko da suna abin da ba daidai ba, sa'annan da wuya kaga tausayin bayin Allah ya tsirga a cikin zukatansu, sa'annan kuma da wuya kaga cewa manufarsu shine ciyar da al'umma gaba. Don me su kansu ba same su a kyakkyawar hanya ba? Babu abin da ya jawo wa mutane wannan illa shirin da suka yi, suna ganin cewa ba aikinsu ba ne, ba ƴaƴansu ba ne, aiki ne na hukuma ko na sarakuna ko na malamai da makamantansu. To kenan kaga hatta wanda shi ba kowa ba a ganinsa, to shi ma dai in aka samu irin waɗannan shugabanni su ne shugabanninsa, to wutar da ta ƙone uban wannan yaron da ba bai san baban nasa ba, ko kuma kakan nasa da bai san shi ba, babu shakka shi ma da ya sani yayi shiru, wutar ba za ta kasa ƙona shi ba. Da haka rashin yin magana akan abin da ake gudanarwa na barna shi ma barna ne, Allah ya tsare mu. Sannan in muka duba kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi wato tashin-tashina da ke faruwa a kasashenmu, musamman dangane da abin da ya shafi a tsakanin makiyaya da manoma, to shi ma wani abu ne wanda yake asali dai ana zaune guda. Babu yadda za a ce manomi baya moran makiyayi, ko kuma a ce makiyayi baya moran manomi. An san su abokan juna ne, wadda mun sani cewa ko da wata musiba ko matsala ce ta taso tsakaninsu, to akan zo ne zuwa ga sarakunan Fulani ko kuma zuwa ga sarakunan ƙauyuka a zo a daidaita. Allah Ubangiji ka zaunar da mu lafiya a kasashenmu da kuma abokan zamanmu a duk inda muka tsinci kawunanmu.
Haka
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To Madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Fafutukar kungiyar Manchester City na kare kambin gasar Premier ta Ingila karo na uku ya kara haduwa da koma baya sakamakon kunnin doki da ta yi da Crystal Palace a yau da ci 2-2. City din ta yi waiwayin baya ne ta kwaci kanta a wasan da Palace ta yi farkon shigewa gaba. To sai dai sakamakon wasan ya rage zafin matsin lamba ga Liverpool da ke saman teburin gasar. A bangare daya kuma kungiyar Tottenham ma ta zubar da maki a wasanta na Premier a yau bayan da ita ma ta yi kunnin doki da Watford ba ci ko daya. Tottenham ta buga wasan ne ba kuzari da gagarumar gudunmuwar Christian Eriksen wanda aka ba da rahoton zai koma Inter Milan ta kasar Italia. Duk da yake dai Eriksen din ya shiga wasan a minti na 73 to amma dai hakan bai sa kungiyar ta iya zura kwallo ba. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya bayyana matsayar da ya yi na ci gaba da wasa a kungiyar tare da sabon koci Quique Setien bayan ya gana da shugaban kungiyar. An dauko Setien dan kasar Spain ne domin bude sabon shafi a kungiyar bayan da ta kori kocin ta Ernesto Valverde a ranar Talatar da ta gabata. To sai dai Messi da a can baya ya nuna rashin gamsuwa da aiki tare da sabon kocin, a yanzu ya mayar da wukarsa kube ya kuma aminta da ci gaba a karkashin sabon kocin. A kasar Faransa kuma rahotanni na cewa shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya amince da rattaba hannu a sabon kwantaragi a kungiyarsa ta PSG. To amma yanayin kwantaragin zai ta'allaka ne da nasarar kungiyar a gasar zakarun Turai. Lamarin na baya-bayan nan dai ya kasance wani bakin labari ga Barcelona ta kasar Spain, wacce har yanzu take da muradin sake dawo da dan wasan nata a Nou Camp. To sai dai sharadin da Neymar ya gindayawa kungiyar shine ta yi kokarin lashe kofin gasar zakarun Turai a bana idan tana bukatar ci gaba da kasancewa tare da shi a nan gaba. A fagen wasan tennis kuma a daidai sa'ar da ake shirye-shiryen soma babbar gasar Australian Open ta bana ranar Litinin mai zuwa, mai rike da kambin gasar Naomi Osaka ta ce ba ta daukan kanta a matsayin wata shahararriyar yar wasa, duk da yake tana shirin ganin cewa ta kare kambinta. Matashiya Osaka mai shekaru 22 ta lashe manyan gasannin tennis biyu, inda ta soma da lashe US Open a shekara ta 2018 wanda shine farkon dagawar darajar ta a duniya. Osaka yar kasar Japan ta ninka nasarar ta sa'ad da kuma ta lashe babbar gasar Australian Open ta bara, lamarin da ya dora ta saman jadawalin mafi bitan yan wasan tennis na duniya a lokacin. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Gabanin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin kasar Libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake kama tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake ɓarkewar rikici a watan Afrilun bara. Mutane akalla uku ne suka mutu sannan sama da 20 suka ji raunuka ciki har da 'yan kasar Turkiya bayan da wata mota shaki da bama-bamai wadda aka auna ta kan wasu 'yan kasashen waje ta tarwatse a yau dinnan Asabar a garin Afgoye mai tazarar kilomita 30 daga Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Tsaunin Tal na kasar Filipino wanda ya barke da aman tanderun wuta ya dan lafa amma har yanzu yana tumbuɗi kuma ana ci gaba da gargaɗin jama'a.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.